Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Dalol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Alice da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin wannan shiri za ku ji zargin da Morris Enoch, komandan maharban jihar Adamawa, ya yi cewa ‘yan sanda sun sa masa guba a abinci a lokacin da suka kama shi. Usman Kabara zai gabatar da nan kasa ba kasa ba ne. A ku kuma ra'ayin ku masu sauraronmu duka sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakamakon zaben fidda gwanin da aka yi a yammacin ranar Talatar da ta wuce a New York ya nuna karara yadda 'yan takara Donald Trump da na Republican da Hillary Clinton na Democrat suka ci garin nasu da suke zaune da gagaruman nasara. Sai dai da yawa masu kada kuri'a sun bayyana a rumfunan zabe gaba ɗaya yinin suna korafin cewa an dankwafe su. A kalla dai masu kada kuri'a kusan 125,000 ne a babban birnin New York aka cire daga rijistar kada kuri'ar hukumar zabe, kama daga kan sananniyar hukumar nan ta Kings zuwa Brooklyn haka da suke cikin New York a cikin tsawon watanni 5 daga watan Nuwambar bara zuwa watan Afrilu nan da muke ciki. Sakamakon zaben yana cike da rudani da tada hankalin masu zaben. Nick Benson, kakakin babban lawyer New York Eric Schneider, ya ce a yammacin Talata ofishinsu ya karbi korafin mutane fiye da 700 daga masu kada kuri'a, korafin da ya hada da maganar sunayen da ke cikin kundin rijistar kada kuri'ar da na rashin bude wasu rumfunan zabe da wuri da yawan lalacewar na'urorin aiki. Hakan yasa za a gudanar da bincike akan tawagar zaben.
Wata bakar fata ba Amerika wadda ta yi adawa da rashin mutunta bil'adama da fafitukar kawo ƙarshen aikin bauta, wadda kuma ta jagoranci 'yan tada ɗaruruwan jama'a daga bauta, Harriet Tubman, za ta mai gurbin hoton tsohon shugaban Amurka Andrew Jackson a kan takardar $20 ta kuɗin Amurka. Jiya Laraba, Jack Lew, sakataren baitul malam Amurka, ya tabbatar da haka tare da cewa Harriet Tubman ce bakar fatar farko da hotonta zai hau kan takardar kuɗin Amurka cikin fiye da shekaru 100. Sakataren bai faɗi lokacin da za a fara ganin wannan sabuwar takardar kuɗin a hannun jama'a ba. A baya dai ya so a liƙa hoton matan ne a kan takardar $10 a watan Yuni da ya gabata, amma ya sake tunani zuwa kan $20 sakamakon matsin lambar wasu ƙungiyoyi da kuma mutane. Andrew Jackson, tsohon shugaban Amurka da hotonsa ke kan takardar $20, shi ne umul aba'isin dokar da ta kau da Indiyawan dajin Amurka a shekara ta 1830, wacce ta tursawa a ƙaurar da ta yi sanadiyar mutuwar ɗanbin Indiyawan dajin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Babbar kotun Amurka ta ce dole ƙasar Iran ta biya akalla $2 biliyan ga iyalan Amurka wanda suka mutu sakamakon ayyukan ta'addancin da gwamnatin Tehran ta tallafawa. Za a biya kuɗin daga kadarorin Iran da aka dakatar a nan Amurka. A hukuncin kotun na jiya Laraba ta yi amfani da dokar yadda ake kasafta dukiya, wacce ta ce za a biya diya ga iyalan sojojin ruwan Amurka guda 241 da aka hallaka a harin ta'addancin shekarar 1983 a birnin Beirut na ƙasar Lebanon, sai kuma waɗansu da suka mutu a harin shekara 1996 a kan tagwayen tulluwar Kobar a Saudiya, da ma wasu hare-hare makamantansu. Hukuncin da kotun ta yanke don yin adalci ga iyalan sojojin da suka mutu a waɗannan hari na da Iran ta ɗau nauyinsa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka dai ta ajiya Laraba ta ce yanke hukuncin bai zo mata da bazata ba, kasancewar dama tuntuni gwamnati tana nuna goyon bayan maganar biyan diya ga iyalan waɗanda abin ya shafa.
Shugaba Barack Obama na Amurka da Sarki Salman na Saudi Arabia sun amince da muhimmancin yin aiki tukuru don kauda rikicin da yankin yake fuskanta. sun amince da haka ne a wata ganawar sirri ta sa'o'i biyu da suka yi a Riyadh, babban birnin kasar Saudi Arabia. A wata sanarwar da aka gabatar bayan taron da aka yi a fadar Irga a can kasar, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna kalubalen da Iran ke haifarwa a yankin gabas ta tsakiya bisa takalar fada. Amurka da Saudi Arabia sun lura da samun karuwar fargaba bisa yadda Iran din ke fuskantar al'amuran yaki da 'yan ta'adda a yankin. Sanarwar ta ce Mr. Obama ya yi maraba da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar rikicin Yamal da kuma aniyar da sarkin Saudi Arabia ya kudurta na ba da kayayyakin agaji na jan kai a ƙasar. Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Morris Enoch, kwamandan maharbin jihar Adamawa, ya yi zargin cewa 'yan sanda sun sa masa guba kuma sun gallaza a cikin abinci kuma sun gallaza masa a lokacin da suka kama shi. Ya yi wannan zargi ne a hirar da wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya yi da shi.
Ina zaune an kira ni na fito kawai sai na gan sace ne. An kai ni wani gida na roka a kai ni police station anke. Na an sake kai wani gida daga wancan gida kuma na kwana washe gari aka sake kai wani gida. Kamun daga baya aka kai ni gaban hukuma. Aka ɗaure ni aka sa mai hacin guda hudu sai kuma chamin da aka yi mini abinci shinkafan da aka bani.
Kana nufin an sa maka guba abinci da aka baka?
An sa min guba. Farai ko an sa min guba.
Ma'ana kana nufin cewa maganan da kai ba cikin hayyacinka kake ba lokacin da kai wannan magana?
Wannan kwarai haka ne sa. Abinda na fara bana cikin kaji don na sha duka da yawa na sha duka an ce kuma ban amsa haka ba kamar kan wurin mai gidan su ba za su kashe ni su harbe ni su kai ni Abuja su yadda ne hanya so daga Abuja suka zo wai su kuma daga Bauchi.
Komandar kungiyar maharba na jihar Adamawa Morris Enoch, wanda aka fi sani da Young Morris, da ke taimakawa yaki da Boko Haram, ke bayani kwanaki 8 bayan kotu ta bada bailin sa game da tuhumar sa da hukumar 'yan sandan Najeriya ke yi na saida makamai ga 'yan bata gari. Na tambaye jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sandan da jihar Adamawa DSP Othman Abubakar ina gaskiyar korafe-korafen da komandan maharban ke yi na gallaza masa ciyar da shi abinci mai guba da kuma tsare shi na yini daya a wasu gidaje biyu kannan a mika shi ga hukumar 'yan sandan.
To batu maganan kuma an kama shi an ji mishi an sa mishi guba cikin abinci ni na ganshi kuma na son tabbatar maka ko korijin ban gana jikin shi ba gana ya ce wai ba kawo shi kai tsaye daga police station ba ba wani abu ne wanda zan ce ko an yaka din ko ba haka ba amma na san doka ta ba su hurumin ce wani dole a kawo shi so ba wani hujja da zai ce wai an kai shi wani waje kafin a kawo shi.
Ni bincike da na gudanar ya nuna cewa an kama wannan mutumin ran 7 ga wata sannan kuma 'yan sanda sun karbe shi ran 8 ga wata kaga kenan ya yi wuni guda a wani wuri ina ne ya wuni?
Eh to in ba wani ne kake faɗa min ba din nan ni batun ya yi wuni a wani waje ni ba inda wannan musani.
Sabanin bayanin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa Mr. Fanaila ɗaya daga cikin 'yan uwan wanda ake tuhuma ya shaida mini a hirar da na da shi cewa
don yadda suka yi da shi sun kai shi suna so su gama da shi abin ya gagara so har suka bashi abin nan shinkafa suka sa abin nan guba a ciki sun yi abin har yake yana ta ja jiya hakan nan sai dai Allah kawai ya tsare ya kiyaye wa yana abubuwa an yi masa duka an taɓa lafiyar shi shi yasa har muka nemi zo har muka kai shi asibiti.
Lauya mai kare komandan maharba na jihar Adamawa Morris Enoch, barrister Eston Binanum, ya yi mini bayanin yadda ake tafi da shari'ar.
Har yanzu mu lauyoyin sai mu ji cewa a'a wani ne yake ya kai magana wani ne kai magana wani ne kai magana amma har yanzu bamu samu tattace gunda aka ce ga laifin da shi wannan dan talikin yayi ba ga wanda ya kai complaint akan shi ba sai kaje ana duhu ana wani turuturu ana wani mungure ana wani kawo cikas da sauransu kawai musamman kaman ana iya ne da shi to mu bamu shiga wannan batukun.
Lauya mai wakiltar hukumar 'yan sandan Najeriya barrister Abana yake cewa komai lokacin da na tuntube shi a harabar kotun ya bada ba sin sa game da shari'ar. Kotun ya tsaida ranar 10 ga watan Mayu wannan shekara domin yanke hukunci. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Allah 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 magaba Allahu walladina me baba gulu.
To an jima kaɗan za mu gabatar da nan kasa ba kasa bane kada kuma amince ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ni da ni la da jamu ni da 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 malallu da ka gade du wanda ba ki shamuwa ya banna ba kuma wanda ya kama shamuwa ci amana domin jagadiya je jagadiya jagadiya ta Allah jagadiya je jagadiyar ruwa je dan ba za ta zo ba ke ko watan bakwai watan bakwai san watan ruwa ne duranda ya kama malan ashi ka shuka in kai musu ka duba malan lura ka gane tsogami da dadi in ya fito da finya baga ta nan ba baga irinta nan ba waya a kan galilan na ka san ya giga
Allah ya ji kan Haruna Oje lokaci yayi kuma da za a saurari nan kasa
Nakasa
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 ba kasawa ba Nakasa ba kasawa ba
Mai sauraro barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Nakasa ba kasawa ba A wannan mako muna tare da wata malama ce wadda take koyarwa a wata makaranta ta Nakasassu a Kaduna wacce za ta faɗa mana yadda ta faɗi tashi har ta zama malama a makaranta ta Nakasassu duk wanda ta bayyana mana cewa ita ma tana da irin tata Nakasar amma kafin mu je gare ta bari mu fara da bin diddikin yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ma kalli Nakasassu a wata makala da aka manna a shafin rubuce-rubucen cibiyar ilimin shari'a mai zurfi ta Najeriya wato Nigerian Institute of Advanced Legal Studies a wannan shafi an yi duba akan yadda kundin tsarin mulkin ya kalli Nakasassun da farko wane ne Nakasasshe Nakasasshe shine wanda yake rayuwa da duk wata tawaya a jikinsa ko a kwakwalwarsa wanda ta kange shi daga aiwatar da wasu lamuran rayuwa kamar yadda kowa yake tafiyar da tasa su ne mutanen da ke da bukata ta musamman don kulawa da su kuma a saukaka musu lamura a rayuwarsu a Najeriya bisa kididdigar majalisar dinkin duniya ta shekaru 2 da ta wuce sun kididdige cewa a Najeriya akwai akalla mutane miliyan 19 da ke rayuwa da wata nakasa wanda kenan sun kai kaso 20 bisa gaba ɗayan kidayar al'ummar kasar wasu ana haihuwar su ne da nakasa wasu kuma rashin lafiya ke haddasa musu ita wasu kuma wata annoba ce ko hatsari yakan fada musu kai har ma da dagwalan masana'antu da yakan haifar da ita nakasassu sukan fuskanci tsangwama da dama wanda ya hada da kyara da nuna bambanci ko fifiko wasu ma har yadda ake ajiye su ko kuma yadda su a juji tun suna jarirai ko kuma a gudu a bar su dan ana ganin su a matsayin wata wahala ce wasu kuma sai a je a ajiye su a inda wasu za su gani su tsinta ko kusa da majami'u na addini ko gidan marayu da makamantansu to bisa la'akari da ire-iren waɗannan kalubale da nakasa ke fuskanta me kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada don kare su daga waɗannan jafa'i da suke fuskanta to bari mu shiga cikin sa duk da cewa sashi na 42 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 ya zo da dokar da ta haramta tsangwamar ƴan ƙasa ta kowace irin fuska misali ta bangaren abubuwa guda hudu da zan lissafo akwai maganar tsangwama ta bangaren jinsi kabila addini ra'ayi a siyasance To amma abin la'akari shine ba inda wannan doka ta bayyana karar cewa har da na kasashe a ciki. Misali a ce abu na biyar shine tsangwama saboda wani yana da wata nakasa. Turkashi. Mako mai zuwa zamu ji ci gaba da bankado shafuka da suke kare haƙoƙin ƴan ƙasa inda sannu a hankali ba Najeriya kadai zamu tsaya ba sai mun zagaya ƙasashen dake da matsalar kula da nakasassu musamman a nahiyoyin mu na Afirka ta Yamma wanda hakan zai hada da jin ta bakin har da lauyoyi masana shari'a to yanzu kuma sai a biyo ni a ji bakuwar da nake tare da ita a wannan makon assalamu alaikum
assalamu alaikum sallah
dawa muke magana da farko
ana magana da Asma'u Yahaya Abdullahi
me malama Asma'u take
malama Asma'u malama ce a makarantar nakasassu na jihar Kaduna
kin san sunan shirin namu nakasa ba kasawa ba Ms. Raza zai ce to ga kin ce malama ce ke a makarantar da take ta nakasassu zai tunanin kin ma kina da wata nakasa ne
bana gani
baki gani kina kuma koyarwa to kin ga shine yasa muka ce to bari mu zakulo ki mu jiya akai har aka kai ga wannan gaci menene takaitaccen tarihin ki
a haife ni da rashin gani to da baba na ya ga ba zan iya kallo ba sai sa ni a makaranta daga primary har secondary sai kuma na ci gaba da jami'a kaina sai Allah ya bani aiki a jihar Kaduna a 1991 na fara koyarwa har zuwa yanzu an yazo na je diploma na je degree duka an yazo koyan computer ga shi kuma zan tafi masters yanzu
zaki je masters a ina
a UK
Ingila kenan to bari mu koma kan maganan karatu dama yawanci zaki ga anan ne ake samun ko in ce ake samun tarnaki wajen bawa masu bukata ta musamman kulawa wani irin matsala kika fuskanta da kina karatu a makaranta ce ta su masu gani ko ko a irin wannan da ke koyarwa tana kasassu ce ke ma makarantar da aka saki
ni na yi tare da masu gani primary ne na yi tare da wasu masu gani amma da secondary na da jama'a tare da masu gani
kin fuskanci wata matsala
wai matsalar kwaya da na samu katali saboda masu duba ne da kaɗan kaɗan a Allah ya kirkin ya amma ba su samu matsala wajen karatu da don baba na ya ce mun komi na karatu
to amma za ki ga cewa yawanci akwai irin kamar misali abokan karatu a ringa ganin cewa ai kai kana da misali kin ce ba ki gani sai a ce kai wannan ta zo to wa zai kai ta aji ko taimaka miki wurin zuwa aji ko makamancin haka ta yaya kike saboda kin san ba hanyoyin da za a ce nan kawai gashi nan mara gani aka warewa zai bi a Najeriya
na taimaka wasu ba su da shi sai dai kai ka sani da za ka yi siyasa zaman arziki da sai ku yi abokai
yanzu shekarun ki za su kai nawa
zan kai 48
kina da aure ne da iyali su kuma fa
na taɓa yin aure amma auren babu amma Allah ya bani yara maza guda ɗaya ya gama masters ɗaya na kan degree yanzu
to alhamdulillah to amma misali yawanci bari mu tafi mu magana akan rayuwar da ta shafi ƴaƴa kin haihuma da sauransu wanda take da nakasa sai ki ga misali wani yaki zuwa aure ta saboda shi yana ga tana da nakasa shi kuma wanda yake da nakasa in yana da dan hali da sauransu sai ki ga aure mace mai lafiya ya abun yake ne
kowa da rayuwar shi kuma kowa da yanda yake son bin
to amma ya kike ganin gwamnatin Najeriya take wa nakasassu misali da mutanen Najeriya ya suke kallon nakasassu misali ke ana kira ayin an tambaye ki ya ake kallon ku kuna jin dadi ko ku ba ku jin dadi ko ku yaya ne ake kallon ku
amma ka san ba za ka hada abin Najeriya da kasan waje ba akan nakasassu amma gwamnatin na Najeriya suna kokari dai su gyara sai dai Allah ya kara ba su
amma misali ta ina ne suke kokarin
suna kokari dai su kai yanda za su dinga tallafa su gyara rayuwarsu amma ka san abubuwan da yawa sai an bi da hankali an bi daki-daki
eh to ai an dade aji Asma'u an dade ana cewa abu abubuwa a hankali sai kiga an shekara 100 ba abu bai faru ba shin kuna kasassu kuna wani abu akai don ganin cewa an tafi da ku kamar mutane ko ku kawai sai ai ta kallon ku a matsayin kuna da nakasa shikenan labari ya kare muku kenan an ganku haka
muna kokari dai mu yi dan abu da mu shiga da gwamnati mu shiga cikin jama'a da su muna kokari amma mu sai Allah ya yi kana da wayo kan kai ne kasashen mai wayo ne ka san yadda za ka bi da abin ka kuma ka ga za a rena maka wayo sai ka yi fassara ka jiya musu tsakani
yawo saboda kin san misali yanda mutane suke kallon wanda yake da nakasa misali zai ga cewa kawai wannan ai ba ma mu ruwa zai ba a rayuwa da sauran makamanta shi sa nake son in ji a bakin ki ai
a gwamnati ba kokarin sa amma mutanen gari wani na ganin kamar ka iya komai ba ko baka iya abuwa amma an ka bi da su ka musu bayani za su gane
in kai musu bayani suna ganewa
wasu ba wasu kuma sai a hankali
to yanzu misali inda kike koyarwa a wannan makarantar wani irin abu kike fuskanta na koyar da yara wanda suke da bukata irin wannan ta musamman haka ko rashin gani ko rashin kafa da makamantansu
Eh
sun fi damuwa da masu lafiya gaba daya. Ai maganar dama da nake son mu dinga tabawon kenan ai. Saboda na san kamar yanzu yanda kika ce iyaye su kila ba su damu da su sosai kamar mai lafiya ba san suna ganin ai ba zai mori ba. Wani kira zaki musu?
Ina kiransu ba su san gobe ba. Kowa da irin fasahar da Allah ya ba shi. Sai iya zama wani abu gobe kuma kunya ya ishe su so akan yi abu da hankali.
Zaki tafi kika ce digiri na biyu a Ingila. Ya aka yi kika samu zuwa digiri na biyu? Ke ce zaki biya kanki ko ku wani tallafi ne na gwamnati ko wani makamancin haka ko kasashen duniya? Ya aka yi haka ta faru?
Na ne ma ne ta jihar Sina kuma Allah ya rike da keri. Malam Nasu Ahmed El Rufai wannan mu yanzu dai yanzu da yake kan mulki ya biya. Ke makamin da komai da komai.
To haka yake me zaki je karantawa?
Special education.
Oh special education wato ilimin musamman kenan saboda masu bukata ta musamman kenan. To muna godiya sosai Ajiya Asma'u da kika samu magana da mu amma a ƙarshe me zaki wani kira kike da shi?
Ina wa gwamnatin Najeriya fatan alheri Allah ya ba su ikon yin duk abin da suka yi kuma ina godewa gwamnana Allah ya ƙara musu ƙarfin iko kuma Allah ya ba Buhari ƙarfin mulki har ya iya ji da kowa da kowa. Gwamnatin Amurka kuma ina musu fatan alheri Allah ya sa su ma su taimake mu kuma su bi abin da ya kamata.
To muna godiya sosai Ajiya Asma'u da kika samu damar magana da mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba da fatan wani lokaci mun neme ki za mu samu. Mai sauraro laifin daɗi ƙarewa nan za mu tsaya da wannan shirin sai kuma Allah ya kai mu wani makon. Amma kafin sannan a jihohi irin su jihar Legas akwai gidan nakasassu wanda aka yi domin ajiye masu wata nakasa ko kuma bukata ta musamman. To kuma menene dalilin bara?
Dalilin bara yana da yawa amma bai wuce guda ɗaya ba. Muhimmi dai rashin kula da muka samu tun daga farkon gida. Mafi yawancin mu ƴan arewa ne kuma ƴan ƙauye ne. Mafi yawancin mu kuma mun taso ne daga gida mara ƙarfi.
Kaɗan kenan a cikin abin da zamu ji a mako mai zuwa a wata ziyara da wakilin mu na Legas Babangida Jibrin ya kai gidan nakasassu a jihar Legas. Shirin nakasa ba kasawa ba yana mika sakon godiya ta musamman ga Honorable Abdullahi Jigunu game da kokarin da yake yi wa wannan shiri na nakasa ba kasawa ba. Chuba Hero Dedone shine hada mana sautin shirin. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Baba Yakubu Makeri zai gabatar da sharhin wasu jaridun ƙasar Ghana.
Zan fara shirin jaridun da jaridar Daily Guardian wacce ta rawaito umarni da kotun koli ta kasa ta bayar da a gurfanar da duk lauyoyin da ba su sabunta lasisi na aikinsu ba kuma a sallame su daga aiki. Jaridar ta ce kotun ta ce babban laifi ne a samu lauya yana ci gaba da aikinsa ba tare da ya sabunta takardar izinin aikinsa ba wanda hukumar shari'a ta kasa take ba su a duk shekara. Jaridar Daily Guardian ta ci gaba da cewa wasu manyan alƙalai guda bakwai ne suka zartar da wannan hukunci. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta rawaito cewa ma'aikatar 'yan sandan Ghana tana kimtsa kanta don gurfanar da duk wanda za a same shi da laifin yi wa ƙasa zamba a cikin rahoton hukumar binciken yadda ake kashe kudaden gwamnati ta Auditor General. Jaridar Ghanaian Times ta ce Inspector General 'yan sandan Ghana John Kudalo shine bayyana haka a lokacin da ma'aikatun ƙarƙashin hukumar harkokin cikin gida suka bayyana a gaban kwamitin majalisar dokoki mai binciken yadda ake kashe kudaden gwamnati yayin da suke amsa tambayoyi akan rahotannin Auditor General na shekarun 2011 da 2012 da kuma 2013. Jaridar Ghanaian Times ta ce hurucin Inspector General ya zo daidai ne lokacin da kwamitin majalisar dokokin ya buƙaci 'yan sanda su kafa wani sashi na musamman da zai kula da masu sama da faɗi da dukiyar ƙasa.
Idan muka leka jaridar The Chronicle zamu ga ta bugo jawabin mukaddashiyar shugaban hukumar zabe mai kula da kudi da tsarin aiki Ms Georgina Opoku Amankwa inda take tabbatar wa al'umman gane cewa hukumar zabe ba ta da wata manufa na jefa kasar cikin tashin hankali kamar yadda wasu ƴan kasan suke tunani. Jaridar ta ce Ms Georgina ta ci gaba da cewa ma'aikata na hukumar zaben su ma ƴan gane ne idan wani tashin hankali ya barke a cikin kasar zai shafe su da iyalansu, don haka ƴan gane su kwantar da hankalin su saboda babu wani abun damuwa. Jaridar The Chronicle ta ce sai dai mukaddashiyar ta shugaban hukumar zaben ta nuna damuwanta aino akan yadda wasu ƴan kasa suke tsoma baki a cikin aikin hukumar zaben, inda ta yi kira da a saka ma hukumar lizami ta yi aikinta kamar yadda dokokin kasar suka gindaya mata. Daga ƙarshe sai jaridar Daily Graphic wacce ita kuma ta bugo kira da wani kusa na jam'iyyar NDC mai mulki a jihar Ashanti mai suna Alhaji Nuhu Dikko yayi zuwa ga hukumomi da 'yan siyasa musamman ma gwamnati da su shiga tsakanin Hilani makiyaya da manoma a daidai lokaci da babban zaben kasar na watan Nuwamba ke daɗa gwamatsowa. Jaridar ta ce Nuhu Dikko ya ƙara da cewa ana yi ma Hilani kallon miyagu kuma ba su bin doka a cikin kasar musamman ma a yankin Agogo da ke jihar Ashanti da kuma yankin Kwahu a jihar gabashin kasar. Jaridar Daily Graphic ta ce da take zantawa da Nuhu Dikko ya shaida mata cewa wannan tunani ne na mutane kawai kuma wannan tunani nasu yana yin barazana ga siyasar kasar. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amerika.
Madalla ga kuma kaɗan daga cikin ra'ayinku masu sauraronmu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora, Kampala, Malama Dorin, jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da wani shiri da 'yan majalisar da tije suke yi na siyawa kansu motoci kan kowace ɗaya naira miliyan 35. To idan suka yi haka sun ci amanar al'ummar da suka zaɓe su, ba don komai ba, sakamakon yanayin halin da 'yan Najeriya suke ciki, a ce yau 'yan majalisa za su yi mota ta kimanin wannan kuɗi, to babu adalci a wakilcin da suke wa al'umma. Kuma tun a baya mun faɗa cewar 'yan majalisar nan kashi 80% daga cikin 100 abinda ikai su majalisa neman kuɗi ba aiki al'ummarsu ba. Domin idan ka kallaci irin ƙoƙarin da suke yi ne wajen Muhammadu Buhari kafar angulu game da kasafin kuɗin da yi wadda ake zato 'yan Najeriya za su samu canjin da suke bukata, to yanzu gahi suna nema su kawo masa cikas a wannan kasafin kuɗi. Bayan haka ga ƙoƙarin da suke yi na kubutar da Bukola Saraki daga waccan zargi ko kuma waccan tuhuma da kotun ɗaukar da kotun ma'aikata take yi masa game da cin amanar al'ummar kasa da yi na kin bayyana kadarorin da iman naka na gaskiya da kuma irin almundahalar da aka same shi da shi. Amma 'yan majalisar da tije suna ƙoƙarin su yi dokar da zai amfana da ita domin ya kauce wa tuhumar da ake masa a waccan kotu. Saboda haka 'yan Najeriya ku yi haƙuri, 2019 tana zuwa, kadiri da tana nan, ƙuri'ar mu talakawa tana nan.
Kafin mai sallama ga takaitaccen labarai.
Sakamakon zaben fidda gwanin da aka yi yammacin ranar Talata da a garin New York ya nuna karar yadda 'yan takara Donald Trump na Republican da Hillary Clinton ta Democrat suka ci garin nasu da suke zaune da gagarumin nasara. Sai dai da yawa masu kada ƙuri'a sun bayyana a rumfunan zaɓe gaba ɗaya yinin suna korafin cewa an dankwafe su. A ƙalla dai masu kada ƙuri'a kusan 125,000 na babban garin na New York aka cire daga rijistar kada ƙuri'ar hukumar zaɓe. Bakar fatar nan ba Amerika mai adawa da rashin mutunta bil'adama da hankoran kawo ƙarshen bauta, wanda kuma ta jagoranci 'yantar da ɗaruruwan jama'a daga bauta Harriet Tubman, za ta mai gurbin hoton tsohon shugaban Amurka Andrew Jackson a kan takardar dala Amurka 20 a jiya Laraba. Jack Liu, sakataren Baitul Malam Amurka, ya bayyana haka tare da cewa Harriet Tubman ita ce za ta zama mace bakar fata ta farko a Amurka da ta zama a kan takardar kuɗi fiye da shekaru 100. Babbar kotun Amurka ta ce dole kasar Iran ta biya akalla dala Amurka biliyan 2 ga iyalan Amurkawa da suka mutu sakamakon ayyukan ta'addanci da gwamnatin Tehran ta tallafawa. Za a biya kuɗin ne daga kadarorin Iran da aka dakatar a nan Amurka. Hukuncin da kotun ta yanke jiya Laraba ta yi amfani da dokar da aka kasafta dukiya wacce ta ce za a biya diyya ga iyalan sojojin ruwan Amurka guda 241 da aka halaka a harin ta'addanci a shekara 1983 a birnin Beirut ta kasar Lebanon.
To a gaishe ka masu sauraro ƙarshen shirin wannan hantsi kenan, sai kuma shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin ciki har da sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki, nake fatar a wuni lafiya.